Jama'a barkanku da wuni, barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan la'asariya ta Laraba akan mitoci 16.21 da kuma 25 a jamhuriyar Niger kuna ajin mu a tashar mu ta VOA Africa wace take mai akan mita 102.5 a zangon FM ko kuma gidajen radio masu zaman kansu irin su amfani da Fara da Sarauniya da Numad da Dalol da Niya birnin Kwani a duniyar gizo kuma voahausa.com ko kuma sashen hausa.com To jama'a mun ji dadi kwarai da kuka samu damar cafku wannan tasha ta mu a wannan lokaci ne Ali Mustafa Sakuto tare da Nazir Ahmad Hausa muke shirin kawo muku shirin wannan lokaci bari Nazir ya fara mana da kanin labarai
To ƴan sandan Burtaniya sun tsara wasu mutane uku sakamakon binciken da ke da alaka da harin bom din da aka kai ranar Litinin da ta gabata bayan wani wasan raye-raye da kada-kade a Manchester sannan kuma harin kunar bakin waken da aka kai din a Manchester ranar Litinin da ta gabata ya tada fargabar har-haren ta'addanci a Burtaniya amma an yaba wasu daga cikin bakin aure da mabiyan tsarin addinai kan irin matakan da suka dauka haka kuma shugaban Amurka Donald Trump da Papa Roma Francis sun yi zaman tattaunawa na tsahon mintuna 30 a batikan yau Laraba
to bayan kun gama labaran za ku ji martanin rundunar sojan Najeriya ga wani faifan video da ke yawo a duniya inda sojoji suke cewa an kasa sanbisa an jefar da su amanta da su
I saw it let me look at it from the other angle this soldier has he been identified
ni nima na gani bari in duba batun to wani bangare wannan soja an iya tantance shi
sannan manoman shinkafa a jihar Kebbi sun ce sun ji ana kyaskyas din shigowa da shinkafa daga kasashen waje ba su yarda da shi ba daga tsibirin Tinkan na Lagos kuma
Hukumar Custom ta Najeriya ta kama wasu makamai da suka hada da bindigogi
sannan zamu je mai na ta jihar Niger mu ji abin da mutanen garin ke faɗa game da sabakin General Ibrahim Babangida da General Abdulsalam Abubakar wajen tsayar da binciken da ake yi wa sarkin Kano ne yanzu
ya kamata a ci an ci gaba saboda ya wanke kanshi maybe kamar ana nuna cewa if mutun yana da girma kamar zai iya yin abin da ya ga dama ba za a bincike shi ba
to ko bayan wannan muna da shirin himma in kuma da lokaci mu kawo ra'ayoyinku amma mu fara da labaran duniya
Sauraro assalamu alaikum. Yan sandan kasar Burtaniya sun tsara wasu mutane uku sakamakon binciken da ke da alaka da harin bom din da aka kai ranar Litinin da ta gabata bayan wani wasan raye-raye da kada-kade da aka yi a Manchester. A jawabin da ofishin yan sanda na Greater Manchester suka bayar a yau Laraba cewa an yi kaman ne bayan jami'an sun samu izini a kudancin Manchester. Babu wani bayani akan ta yadda mutane uku ko kuma na hudun da aka kama a jiya Talata wanda aka bayyana a matsayin dan shekaru 23 suke da hannu a harin. Ministar harkokin cikin gida ta Burtaniya Amber Rudd ta faɗa a yau Laraba cewa jami'an tsaron Burtaniya sun san da dan kunar bakin waken wanda aka bayyana sunansa da Salman Abidi dan shekaru 22 kafin kai harin haka kuma ta faɗa wa kafar yada labarai ta BBC cewa akwai alamun ba shi kadai yake aiki ba masu bincike na ta faɗaɗa bincike ta ranar Litinin din dan gano ko harin bom din na cikin wani babban shiri na wata kungiya shugaban yaki da ta'addanci bangaren yan sanda Mark Rowley ya ce ana samun ci gaba a binciken a jiya Talata ta hanyar samun alamu da yawa amma ya ce har yanzu jami'ai ba za su iya cewa Abidi shi kadai yake aiwatar da harin ba bayanin nasa ya zo daidai lokacin da aka ƙara ƙarfafa matakan tsaro a ƙasar don kare ayyukan ta'addanci sakamakon alamun na yiwuwar kai wani harin wanda bai da makawa Har ila yau dai a harin kunar bakin waken da aka kai a Manchester ranar Litinin da ta gabata ya tada fargabar har-haren ta'addanci a Burtaniya amma an yaba wasu daga cikin bakin haure da mabiya tsararrun addinai kan irin matakan da suka dauka bayan harin wanda yayi sanadiyar mutuwar mutane 22 da jikkata wasu kimanin su 59 a fadin birnin baki daya wuraren ibadar mabiya addinin Sikh sun bude kofofin su tare da bada abinci da wurin kwanciya ga mabukata kungiyar musulmai mabiya Ahmadiyya sun kara mabiyan su kwarin gwiwar wajen bada gudunmuwar jini direbobin tashi kuwa da mafi yawan su bakin haure ne daga gabas ta tsakiya da kuma Afirka sun dauki fasinjoji zuwa asibiti da hotel ba tare da karbar kudi ba Sashen Somalia na VOA ya zanta da Abdulrahman Isaac Muhammad wanda dan shekaru 46 direban Uber wanda yake mil 2 daga filin yayin da bom din ya fashe Muhammad yace yana jin karar ya san babu lafiya ya tuka motar sa yankin dan ganin abin da ya faru in zai iya taimakawa ganin yadda mutane suka furgita mahalarta taron na gudu ya dauki mutane kimanin 8 kai kyauta zuwa hotel din su dake wurin Muhammad yace bai tantama ba yayin aiwatar da hakan yace muna zaune tare muna aiki tare muna mu'amala tare shi yasa muka yi haka idan wani abu mara dadi ya faru zamu iya taimakawa juna Kamar sauran musulmai a Burtaniya, Muhammad na binciken amsa bayan harin. Ya ƙara jaddada wannan hari bai wakiltar addininsa, abu ne mai muni ce ba mu murna da wannan lamari. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump da Papa Roma Francis sun yi zaman tattaunawa na tsawon mintuna 30 a Vatican a yau Laraba, wanda ya jaddada muhimmancin ziyarar shugaban zuwa kasashen ƙetare ga addinan nan guda uku na Ibrahimiyya. Haduwar mutanen biyu ta farko sun sha hannu, Papa Roma dai bai murmushi ba, shi kuwa shugaban ƙasa yana yaƙi. Trump ya faɗa wa shugaban cocin Katolikan a yayin da suke zama a ɗakin karatu na musamman na Papa Roma cewa wannan babbar karramawa ce. Bayan tattaunawar sirri tsakanin shugaban da kuma Papa Roma a fadar masu bishara, an faɗaɗa mahalarta taron haɗe da sauran 'yan tawaga Amurka, ciki har da uwar gida Melania Trump, wacce ta shiga cikin baƙaƙen kaya da mayafi baƙi. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da mai ba da shawara kan harkokin tsaro HR McMaster da kuma 'yar Trump Ivanka da mijinta Jared Kushner, waɗanda suke jami'ai ne da ke ba da shawara ga shugaban ƙasa. Gaisuwar ta haɗa da ba da kyaututtuka. A nan kuma jami'in da ke kula da ɓangaren bayanan sirri na gwamnatin shugaba Trump ya ƙi yin bayani dangane da rahotannin da kafafen yaɗa labarai ke yaɗawa na cewa shugaban ƙasa ya matsa masa da ya ƙaryata yiwuwar alaƙa tsakanin jami'an kamfe na Trump da Rasha a fili a lokacin takarar shugabancin Amurka na shekarar 2016. Daraktan ma'aikatar tsaron ƙasa Dan Coats ya faɗa wa kwamitin 'yan majalisa cewa ganin matsayin da nake a kai da kuma irin bayanan da nake baiwa shugaban ƙasa bai dace in yi bayani a bayyane akan wannan al'amari ba. Ba na jin ya dace in bayyana tattaunawa ta da shugaban ƙasa. Daga baya, Coats ya ce ba zai yi watsi da muhimmancin bincike da ake yi akan Rasha ba. Ya ce binciken ya yi daidai domin a kawo ƙarshen sakamakon da ba a san shi ba, domin ƙasa ta ci gaba da tattaunawa kan sauran matsalolin da suka shafe ta. A 'yan kwanakin nan, kafafen yaɗa labarai sun ba da rahoton Trump ya kai kuka ga Coats da kuma daraktan ma'aikatan tsaro na ƙasa Michael Rogers, inda ya buƙaci da su ƙaryata zargin da ake na alaƙa tsakanin masu taimaka masa a kamfe ɗinsa da Rasha domin taimakawa attajirin samun nasarar shiga White House.
To a gaishe ka nazar da labaran duniya da kuka ji daga sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC. To yanzu sai rahotanninmu, kuma za mu share fage ne da martanin da rundunar sojan Najeriya ta maido a kan wani faifan bidiyo da ke yawon zuwa a duniyar gizo, inda wasu sojojin Najeriya ke ƙorafin cewa an kai su dajin sambisa ammanta da su yayin da suke fama da Boko Haram.
Na tambayi daraktan labarai a hedkwatar sojojin Najeriya, Manjo General John Eneche, ko me zai ce akan wannan korafi da wancan soja ke yi?
I saw it. I'm an engineer officer. I fought in that bush before. And that complaint.
Ni ma na ga faifan bidiyon, ni injiniya ne a gidan soja. Ni da kaina na yaki a wannan daji na Sambisa. Ai ba ma wannan ne kadai korafin ba. Ai ya mai korafin cewar ruwan sama ya lalata musu inda suke fakewa. Ko ka san akwai wani abin da baka da iko akai a yare irin na soja da muke kira force major? Yana faruwa a ko'ina har ma a nan Abuja. Amma duka mu a wurin mu wannan ba hanzari bane. Akwai wani abin da baka da iko akai, kamar batun iska ko ruwa ya lalata musu inda suke fakewa a Sambisa. Bari in gaya maka batu irin na gaskiya shine, wani lokacin in kana irin wannan yanayi zai wahala a ce ka gamsu. To kowane mataki kuke dauka?
The acting corps commander.
Yanzu haka muƙaddishin commander rundunar kota kwana yana can a cikin wannan daji na Sambisa. Bari ma in gaya maka sunansa, Brigadier General Joel Enego, yana duba abin da za a yi a kai. Wannan shine abin da muke
yi. That is the effort that we are putting in.
Yalla bai, idan kuma muka duba wancan sojan da ya bayyana a kafan Facebook yana korafin kun tura su dajin Sambisa, kun bar su babu isasshen abinci balle ruwan sha. Me zaka ci akan wannan?
I saw it. Let me look at it from the other angle. This soldier, has he been identified social media?
Ni ma na gani, bari in duba batun ta wani bangare. Wannan soja an iya tantance shi, yana da kyau mita katsantsan. Irin kafafen Facebook din nan fa kafafe ne kurum na farfaganda. Ba ma raba wannan da sojan gona. Ka san mutane akwai iya aikin sojan gona. Kurum ka dau na orar daukar hoto, ka dau kanka ka azabi sa yanar gizo, shikenan ya shiga duniya. Amma in ba haka ba, wane ne wannan soja? Bamu san shi ba. Don haka wannan farfaganda ce akan irin kafafen da muke yi. Kalaman Manjo General John Eneche, daraktan labarai na hedkwatar sojojin Najeriya. Hassan Mainakaina, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tsawage shekara san sai kuma batun kamun makaman da kwastan na Najeriya suka yi a tsibirin Tinkan da ke Lagos makaman da suka hada da bindigogi kusan 500.
A wata sanarwa da hukumar ta Kwastam ta raba manema labarai a Lagos ta bayyana cewa an kama makaman ne dake cikin wannan sunduki tun ma kafin a fitar da sundukin waje kuma yanzu haka a cewar babban jami'in hukumar ta Kwastam mai kula da shiyar kudu maso yammacin Najeriya mataimakin controlling Kwastam Monday Abuchi an shigo da sundukin ne daga kasar Turkiya inda kuma akasarin makaman da aka gani a cikin wannan sunduki an kera su ne walau dai a kasar Italia ko kuma a kasar Amurka to ko ina muhimmancin kama waɗannan makamai da hukumar ta Kwastam ta yi ga tsaron lafiyar ƙasa tambayar kenan da nayi wa kanal Aminu Isa Kontogora Murabus
Alhamdulillah dai Allah ya bada iko a kowane lokaci makiya Najeriya ke kokari su shigo da makamai Allah kuma yana tona masa sirri duk wanda ya shigo da makamai in ba hukuma bane yana da wata manufa yanzu dai abin da ya kamata matsarun ta Najeriya hadda ita ma custom sai a binkici da wancan na farko da wannan na biyu da ne tushen yake
su ma ƴan ƙasa dai ba a bar su a baya ba wajen tofa albarkacin bakunan su game da wannan kamu na makamai da hukumar ta Kwastam ke yi mayar da wannan malami ya shaida mini
a gaskiya mun ji dadi kuma muna farin ciki akan wannan abu da ya faru da ita Allah ya sa hukumar Kwastam ta kokari ta samu damar kama wannan makamai saboda gaskiya suna kokari ya cancanci a yaba musu akan wannan bincike da suke yi na kokof da ganin cewa sai sun san abin da aka shigo da shi kuma muna fatan Allah ya sa hakan ya daure.
Hukumar ta Kwastam da ta bayyana cewa tana ci gaba da gudanar da bincike domin gane ainihin waɗanda suka shigo da waɗannan makamai. Abinda ya sa na sake tambayar kanal Aminu Isa Kontogora ko jami'an tsaro da gwamnati za su iya gano tushen shigo da makama sai ya ce
za iya ganewa. Tsoro na kawai shine can a san da tafiya ta fito ita container ta fito takardun da aka ba su ba zai nuna wanda ke da su ba. Amma kuma ƴan kastam sun san waye aka wa adireshin shi wannan container to kaga ta nan in an yi jididdige da can ya kama kowaye ya kawo makamai din.
Ko watanni uku da suka gabata sai da hukumar ta Kwastam ta kama wasu makamai kimanin 660 wanda kuma aka shigo da shi ta tashan jiragen ruwan Afafa da ke nan Lagos ko da yake masu sumogan makaman sun samu nasarar fito da shi daga tashan jiragen ruwan a wancan lokaci amma kuma bisa rahotanni na asiri jami'an hukumar ta Kwastam suka kama motar da ke dauke da wannan makamai tare kuma da wasu da ake zargin sun taimaka wajen ficewan makaman daga tashan jiragen ruwan Babangida Brown murya Amurka daga Lagos.
Daga shi ka Babangida din da yake bari mu bar Lagos mu je jihar Kebbi inda manoman shinkafa suka ce su san ba su yarda da magana da suke ji ba ne cewa wasu suna neman su shigo da shinkafar daga waje.
Ƙungiyoyin manoman sun fito ne daga ƙananan hukumomin mulki daban-daban na jihar ta Kebbi inda suka tattaru a harabar ofishin haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoman shinkafa kana daga nan suka yi maci zuwa fadar gwamnatin jihar. Manoman na ƙorafi ne akan wasu rahotanni da ke nuna cewa wasu 'yan Najeriya tare da haɗin gwiwar wasu ƙasashen ƙetare suna shiri da ƙoƙarin ganin gwamnatin tarayyar Najeriya ta janye shirin ta hana shigowa da shinkafa daga waje a daidai lokacin da 'yan Najeriya musamman a jihar ta Kebbi suka rungumi noma ka'in da na'in.
Noma yanzu ya zama kusan gidan kowa yanzu ba sana'a sai noma. Gidajen da ko zaki babu yanzu an sai shanu an daure. An sai motoci, an tai haji, an biya kuɗin makaranta, an yi aure. Abin da fara ta yi mana hankali yanzu mun ji an ce akwai akalla jirgi takwas, jirgin ruwa takwas, mai ɗaukar mota dubu-dubu, tebur na shinkafa za a kawo ƙasar ga. Daidai ga shinkafan mu hisuwa, me ake sun ya faru kenan.
A cewar manoman, duk da ɗimbin shinkafar da ake nomawa a jihar, a halin yanzu sun so maganin shinkafar waje tana mamaye kasuwannin jihar. Abin da yasa suka yi barazanar ɗaukar mataki.
Zan faɗa mu director security da commissioner ɗan sanda su ɗauki mataki. Mu za mu zama kwastan na kanmu. Duk wani shago mun gani shi ka waje, wallahi na ɗauke ta makoni. Sannan za mu sa mutane su tsare mu da kamba a tsare mu na hanyar cantar zuwa hitowa Argungu.
Gwamnan jihar Abubakar Atiku Bagudu ya karbi kokin kungiyoyin manoman a rubuce, inda yace suna da duk hujja da haƙin gabatar da korafin nasu.
Don babu dalili muna ji muna gani wani wanda az zauna cikin al'ummarmu, wanda ake girmamawa ko wanda ake girmamawa cikin al'umma, ta doko kayan ko ya doko kayan husa kwabri ya kawo kasuwar mu ya sai suwa ya kashe mu na kasuwa ya kashe mu na noma ya bata aikin da muka yi. Don haka babban shawara ce na mu ma mu fara gane shin wai suwa na kai mu na wanga abu, don mu dauki mataki mu ce musu ba mu yadda ba. In masoyan mu kuke ku zo ku yi noman ga ko ku taimaka ma manoma, in yaso ku kawo masana'antu na casa in mun noma mu baku, ku ku samu arziki mu mu samu wadata, kowa ya ji dadi.
Tun a watan Nuwamban shekara ta 2015 ne shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar da shirin noman shinkafa da alkama a jihar ta Kebbi. Kana daga bisani aka saka dokar haramta shigowa da shinkafa ta iyakokin kasar, tare da manufar karfafa noman abinci a cikin gida. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka daga birnin Kebbi a Najeriya.
Tuwa gaishe kamar tula, an ce tsofaffin shugabannin ƙasa guda biyu da ke zaune a Minna, Jenar Ibrahim Babangida da Jenar Abdulsalam Abubakar, suna cikin manyan mutane a Najeriya da suka sa baki aka tsaida binciken da ake yi kan sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu. To me mutanen Minna suke cewa kan wannan?
Majalisar dokokin Kano dai ta ce ta dakatar da binciken ne saboda sanya bakin wasu manya na Najeriya. A ciki har da tsofaffin shugabannin Najeriya guda biyu da ke zauna a Minna, General Ibrahim Badamasi Babangida da kuma General Abdulsalam Abubakar. Akan haka ne muka ji ta bakin wasu daga cikin al'ummar jihar Niger. Da farko ga Honorable Ahmad Dogara, tsohon dan majalisar dokokin jihar Niger.
Gwamnati da manya suka shiga tsakani. A ce ƴan majalisa yanzu sun bincike sarki, sun fito da wayansu matsala kan sarki, ba dadi ai. Zai kawo mishi matsala, zai kawo a tsige shi ai.
Yanzu ina batun haƙƙin talakawan da ake zargi ya danne?
I don't think ya danne haƙƙin talakawa. Wannan ya zo ya cimma kuɗi ne kuma a masarautar kuma ya taɓa. To ina jin ayyukan masarautar ya yi da shi ai, ba ya danne haƙƙin talakawa ba ne tunda yana taimakon su.
Sunana Jamila Musa daga nan Minna. Gaskiya ban ji daɗin hakan ba, because sarkin Kano, masarautar Kano in short, yana ɗaya daga cikin manyan masarauta a Najeriya wanda yake da kima da mutunci a gaban idan mutane.
Me baki ji daɗi ba a ciki?
Dakatar da binciken, because da ya kamata a ce an ci gaba saboda ya wanke kanshi.
To yanzu me kuke ɗaukar shi yanzu kin?
To gaskiya ina ɗaukar shi a maybe kamar ana nuna cewa if mutum yana da girma, kamar zai iya yin abin da ya ga dama, ba za a bincike shi ba.
To amma a nashi gefen shugaban kungiyar Izala a jihar Niger, Alhaji Abdullahi Musa mai rediyo, nasiha ce ya gabatar ga sarkin Kano.
Batun zargin ana zarginsa kuɗaɗen talakawa sun ɓata a hannunsa a matsayin shi na malami wanda ya san ƙabli da ba'adi, kuma a matsayinsa na mai arziki ba talaka ba. Alal haƙiƙatan ya sani cewa in haƙƙin talakawa na hannunsa, to fa in bai bada shi nan ba tabbas zai bada shi a lahira. In ko akwai haka, ya kamata ya bada wannan haƙƙi ga masu shi domin ya sami tsira duniyarsa da lahirarsa.
A lokacin da nayi kokarin jin ta bakin tsofaffin shugabannin Najeriya da ke zauna a Minna, an ce shi General Abdulsalam Abubakar ya yi tafiya zuwa ƙasar Ethiopia, yayin da shi kuma General Ibrahim Badamasi Babangida muke ci gaba da kokarin jin ta bakinsa akan lamarin da sarkin Kano. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Minna a Najeriya.
Tun Allah ya kama shirinmu na dare, yau za mu ba ku dama, za mu buɗe layukanmu na waya, mu ba ku dama ku faɗa mana ra'ayinku kan kariyar da manyan mutane ko shugabannin siyasa ko na gwamnati suke samu daga hana a gurfanar da su daga wato a gaban shari'a, ko ta hanyar irin wannan kariya ta sa bakin manya ko kuma ta doka.
Malam Bahaushe ya ce sheri kare ne mai shi yake bi. Wannan diga kariya ba ta hana abinda kai ya cin maka ko yau ko gobe.
To sai ku biyo mu da shirinmu na dare, za mu ba ku damar mu ji ra'ayoyinku kan wannan kariya din da ake wa manyan mutane. Yanzu karfe 11:20 na safe a Washington DC. Ga shirin
imma ba ta garago.
Har da ka duniya daga an samu kai. Jama'a barkamu da haka da masu sauraro da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Yau shirin ya karbi bakuncin wani dan asalin jamhuriyar Niger ne mazaunin jihar Pennsylvania a nan Amurka. Kuma ga bakon namu domin ya gabatar da kansa da kansa.
Sunana Bashiru Lawali.
To Bashiru Lawali kai dan ina ne asalinka?
Asalina ni mutumin Ciburi ne da nake zanna da zama a Maradi. Ni mutumin Niger ne. Na samu
mutumin Niger. To tun yaushe ka zo na Amurka?
Na zo Amurka shekara ta 2008.
Tun wannan lokacin kake nan koko ka koma gida ka sake zuwa ne?
Lalle bayan nayi kamar shekara 6 na koma gida. Na koma gida ni je ne kamar wata 4 kuma ni dawo.
Ana a cikin Amurka wace jiha kake?
Lokacin da na zo nan ne na zamna a ƙasa a jihar North Carolina, Carolina du Nord. Sannan kuma bayan nayi kamar shekara 8 zo ina da na koma wata jiha da ake ce ma Pennsylvania. Ina wani gari da ake ce ma Harrisburg.
Jihar Pennsylvania to kusan ce muna kusa kenan. To ni ina nan cikin Washington ne.
Hakan.
Kaga ba nisa ko tsakanin Pennsylvania da Washington.
Gaskiya ne babu ni.
To wace sana'a Malam Bashir yake yi?
Ina sana'a abin nan tuki ne.
Wani tuki na jirgi koko na mota?
Tuki na manyan motoci.
Waɗannan manyan trailer da muke gani kan hanya masu kwasan kaya kenan?
Gaskiya ne haka yake.
To Bashir tun a gida yake wannan sana'ar tuki koko da ya zo na Amurka ne ya kama wannan sana'a?
Bashir da ya zo a nan Amurka ya kama tukin wannan sana'a.
Amma dai Bashir ya iya tukin mota tun daga gida a Niger?
Gaskiya Bashir ya iya tukin mota a Niger amma dai ba sosai ba saboda ina tuni lokacin da za ni zuwa ina da kaman saura wata 2 na tafi na koyi tuki na karaman mota na sabon driver license wanda ake ce ma farmi saboda ban ma yi tuki ba cikin gari hakan ga bayan na samu farmi kuma ban ma taho da farmi din ba na dai samu na yi court na kare komi da komi na taho ina cikin shirye-shirye kuma nun manta ban taho da wannan license ba na zo kasa Amurka.
Da zuwanka ne abinda ka fara yi kenan koko ka fara yin wani abu tukunna kafin kai wannan?
Gaskiya ne kamin in fara wannan na yi wani aiki kamar abin na aikin manufacturing aiki ne na warehouse wanda na company sannan shi kuma wannan aiki wanda akwai wani abu akwai abin da suke ce mashi na minimum wage. Don ko da ni zo na yi kamar shekara 2 ina wannan aiki. To tunda nake wannan aiki ina tunanin menene zani saboda wannan aiki gaskiya ga mutumin da ya taho gida ya zo kasa Amurka ina da bukatar in yi karatu saboda na samu na yi Islamic school alhamdulillah a gida amma ban kai inda ya kamata ba in tsaya da karatu na ya tsaya. Kenan da ni zunan ne ya ni bani da ingilishi na kwarai sannan kuma karatuna na Muhammadiyya na Islamic school da ni shi ma ban yi shi ba da ya kai karhin inda ko ina zan shiga in yi magana da larabci ko kuma in karantar inda dai zan ci amfanin shi irin haka nan shi ne ya bani karhin cewa ya kamata in shiga wani abu wanda za na sake ma kaina rayuwa cikin karhin Allah wanda nake iya taimakon kaina har in taimaki wasu.
Magana na biyu da mun da nake so in tambaye ka shine sautari ƴan ƙasar Niger idan sun zo nan ƙasar Ingilishi ne ba Faransanci bane.
Gaskiya ne.
To kai da ka zo kamar yadda ka faɗa ba Turanci mai kyau. Wani mataki ka dauka domin ganin ka shawo kan wannan matsalan Turanci tukunna? Yadda zaka iya samun dama kai magana da mutane ba da matsala ba?
Gaskiya ne. Na farko abinda ni diba da ni zo ko da ma ni ban yi makarantar France ba. Abinda ni makarantar Muhammadiyya ne. Nan na ɗaya ba ni da ba ni iya communication na French. Sannan kuma na biyu da ni zo ba ni da skill na communication kuma na English. Don ko kenan saboda haka nan ne ni ce ina cikin wannan aiki na manufacturing. Na gani in dai ba na tahe ne ba nan nemi wani ilimi aikin na akwai wahala in na samu wanda yake shi.
To Malam Bashir Dakata nan a cikin shirinmu na gaba kai muna bayanin yadda ka shawo kan wannan matsalar. Masu aure yanan kuma kawo karshen shirin sai a cikin shirinmu na gaba mu dora yanzu amadin bakon namu sai kuma Julie Gresham ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To a gaida Malam muna fata za a biyo mu makon gobe domin jin wani sabon shiri na himma yanzu ga rawayanku.
Sakon mu na farko na hadin gwiwa ne wanda ya fito daga dan kishin kasa na karamar hukumar Dambam Hussein Abba Dambam jihar Bauchi da madasar Muhammad Tafawa Balewa da kuma Malam Baban Yusuf Gusau jihar Zamfara wanda suke cewa ya kamata hukumomi a birnin Manchester da ke Birtaniya su tsaurara matakan tsaro game da bincike don ganin an gano masu hannu cikin hari da aka kai a wani gidan rawa. Sai kuma sakon Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a wanda yake nasarar da hukumar hana fasakon aure ta custom ta Najeriya ta samu na kama wasu bindigogi da aka yi yunkurin shigowa da su ta hanyar bata dace ba hakan abin ayi ba ma hukumar ne. Sai kuma sako na gaba wanda ya fito daga Hajiya Gambo Gusau Zariyar Najeriya wanda ke cewa hakika mafarkin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi na hana shigowa da tataccen man fetur daga waje zai zama gaskiya idan aka kafa sabbi da kuma gyara matatun kasar kamun shekarar 2019. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ya kamata masu hannu da shuni su tallafa mabukata domin samun abincin da za su soma azumtar azumin watan Ramadana. Sako daga dan Kaduna Amanawa. Sai kuma sakon Alhaji Melayu Sufari jihar Yobe Najeriya wanda ya ce har yanzu dai farashin kayayyaki a Najeriya gidan jiya ne. Domin kullum farashin kaya sai karuwa suke musamman kayan abinci. Da haka muna kira ga ƴan kasuwa da su bi watan Ramadana su yi wa al'umma rangwame domin samun sakayya a ranar gobe kiyama. Sai kuma sakon Abdulsalam mai waldar gas Dambam wanda ya ce salon jiya Hausa. Allah ya bawa shugaban kasarmu Baba Buhari lafiya kuma ina kira ga jama'a da mu rika saka shugaban kasarmu cikin addu'o'i a lokacin watan Ramadana. Da ƙarshe sai sakon Safara'u Haƙila Zamani Almajira Malumfashi wanda ke cewa gwamnatin Najeriya ki ƙara taimakawa manoma.
To a gaishe ka Ibrahim Jarmai da kokari to bari mai da korin Najeriya ba mu labarin mu takeici.
Iga takeicin labaran. ‘Yan sandan Burtaniya sun tsare wasu mutane uku sakamakon binciken da ke da alaka da harin bom ɗin da aka kai ranar Litinin da ta gabata bayan wani wasan raye-raye da kaɗe-kaɗe a Manchester. A jawabin da ofishin ‘yan sanda na Greater Manchester suka bayar a yau Laraba cewa an yi kamen ne bayan jami’an sun sami izini a kudancin Manchester, babu wani bayani akan ta yadda mutane uku ko kuma na huɗun da aka kama a jiya Talata wanda aka bayyana a matsayin ɗan shekaru 23 suke da hannu a cikin harin. Ministan harkokin cikin gidan Burtaniya Amber ta faɗa a yau Laraba cewa jami'an tsaron Burtaniya sun san da ɗan ƙunar baƙin waken wanda aka bayyana sunansa da Salman Abedi ɗan shekaru 22 kafin kai harin. Harin ƙunar baƙin waken dai kuma ɗin da aka kai na a Manchester ɗin a ranar Litinin da ta gabata da ya tada fargabar hare-haren ta'addanci a Burtaniya, amma an yabawa wasu daga cikin baƙin haure da mabiyan tsirarin addinai kan irin matakan da suka ɗauka bayan harin. Wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 22 da jikkata kimanin wasu 59. A faɗin birnin baki ɗaya wuraren ibadar mabiya addinin Sikh sun buɗe ƙofofinsu tare da bada abinci da wuraren kwanciya ga mabuƙata.
To a gaishe ka Nazar bari mu ja maka birki. A nan jama'an nan muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai mun dawo da dare. Kada ku manta muna so ku kira mu za mu buɗe layukanmu. Ku gaya mana ra'ayinku game da kariyar da ake baiwa shugabannin gwamnati da siyasa da sauransu na doka da kuma sa bakin hana wasunsu gurfana a gaban shari'a. Kafin mu tafi bari mu yi ta'aziyya domin yin mun rashi a Sokoto na Abdullahi Muhammad mai Kano gida da wato wanda muke kira AK wanda Allah ya mishi rasuwa bayan hatsarin mota. Allah ya ji ƙanshi ya rahamshe shi. Sai mun dawo muku da dare. Ni ne Ali Mustafa Sokoto a Washington.